Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Tari. Sarawa bukunan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 4 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hadiza da kanin labarai.
To Hafiz, Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana ji tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar, inda ta zo ma da magoya bayan sa suka yi a ranar 6 ga watan Janairu. Dokokin da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baki masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu. A Burtaniya a yau Alhamis aka fara gwajin gano ko za a iya amfani da allurar rigakafin cutar COVID-19 daban-daban guda biyu a matsayin kashi na farko da na biyu.
Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya kwamitin da gwamnatin tarayyar kasar ta nada ya fara aikin sayar da kadarorin da aka kwato daga hannun barayin gwamnati. To ko me wasu kungiyoyi masu zaman kansu suke cewa dangane da fara sayar da kayayyakin?
Ba a ma san yawan kadarorin da aka kwato ba, saboda ƴan Najeriya muna buƙatar mu ga sunayen duk irin waɗannan kayayyaki da aka kwato daga wajen waɗanda aka kwato, kuma a zo a yi evaluating na gaskiya.
Sannan za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa don duba batun almajiranci da karatun tsangaya a jihar ya kammala aikinsa. Abinda shugaban kwamitin Sheikh Khalifa Ali Abul Fatah yake cewa,
zaunansu, wajen kwanciyarsu, abincinsu, kuma ga ilimin zamani ya za a tsara tsangaya. Kuma ya za a tsara tsangaya a haɗata da ilimin zamani ba tare da an taɓa darajar tsangayan ba.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar, inda ta zo ma da magoya bayan sa suka yi a ranar 6 ga watan Janairu, ta haifar da rarrabuwar kawuna sosai a jam'iyyar Republican. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara akan Trump, wato Liz Cheney daga Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai, da kuma yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia, wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makilci, ciki har da na kungiyar Kawanin. Batun shi ne ko a sauke Green, wadda ke goyon bayan Trump daga matsayinta na kwamiti, ko kuma a cire Cheney daga shugabancin jam'iyyar Republican saboda tana cikin waɗanda suka kada kuri'ar tsige Trump. Waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu Republican na goyon bayan Trump da magoya bayansa, ko kuma sun nisanta kansu daga shi. A kuri'ar da aka kada, 'yan Republican a majalisar 145 ne suka amince a bar Cheney akan mukaminta, 61 kuma suka yi akasin haka. Dokokin da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baki masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu, amma sun share fage matakan da za a ɗauka nan gaba, abinda masana suka faɗa muryar Amurka kenan. Wani sako ne da Biden da kansa ya jaddada a lokacin da ya sanya hannu kan takardun umarnin shugaban kasar guda uku a ranar Talata. Ina so in fayyace cewa akwai maganganu da yawa da ake yi da kyakkyawan dalilai game da yawan umarnin da na sanya wa hannu. Ba sabbin dokoki ne nake yi ba, ina kawar da manufofin marasa kyau ne da gwamnatin Trump ta aiwatar, abinda ya faɗa wa manema labarai kenan. A yanzu masu kare haƙƙoƙin baƙi sun nuna alamun jira su gani yayin da sabuwar gwamnatin ta ƙaddamar da tsarin sake duba manufofin da suka shafi baƙi da Trump ya aiwatar.
An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A wani yunkuri na ganin an samu nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa, kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta nada ya fara aikin sayar da kadarori da aka kwace a hannun barayin gwamnati, wanda suka hada da wasu dankara-dankaran gidaje 25 da filaye da ma kayayyaki iri daban-daban na amfani a gidajen. Sakatare kwamitin Ladidi Baratu Muhammad ta bayyana wa manema labarai cewa kwamitin ya fara aikin tantance kayayyakin, amma kungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a harkokin cin hanci da rashawa a kasar na ganin wannan aiki ba zai yi wani tasiri ba, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta aiko mana.
Kafin wannan kwamitin dai ya samo asali ne daga yawan ƙorafe-ƙorafe da ya rika tasowa daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a yadda hukumomi irin su EFCC ke gudanar da ayyukansu, wani abu da ya sa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa ƙara zage damtse wajen bayyana matakan da suke ɗauka wajen ganowa da kuma ƙwace ƙaddarorin da aka tabbatar cewa na gwamnati ne. Sakatariyar kwamitin Ladidi Bara'atu Muhammad ta yi ƙarin haske.
Akwai waɗanda kotu suka riga suka sallama kankat an gama babu ni badakala akai babu wani korafi akai, amma akwai wasu kayayyakin da yake akwai korafi akan su. Wannan dai zamu yi shi a Abuja, amma akwai wurare kaman guda 25 a duk fadin Najeriya inda waɗannan dukiya suke, wanda a hankali duk za a tafi a je a dudduba a tabbatar da cewa waɗannan kayan suna gurin, a kuma tabbatar da wani hali suke ciki, saboda a dauko waɗannan kwararru masu bada farashin kaya saboda su bashi farashi a saida ma jama'a saboda gwamnati ta samu tara wani kudin shigowa.
To sai dai a tabbakin shugaban daya cikin kungiyoyi da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa, Transparency International Russian Nigeria, Awal Musa Rafsanjani ya tsokaci cewa akwai abin dubawa a umarnin da aka ba wannan kwamiti.
Ba a ma san yawan kadarorin da aka kwato ba, saboda ƴan Najeriya muna buƙatar mu ga sunayen duk irin waɗannan kayayyaki da aka kwato da kwajen waɗanda aka kwato, kuma a zo a yi evaluating na gaskiya a ce to gashi mota kaza ga darajar ta, kuma za a sai da ita kan kaza, gida gashi, filaye gashi, estate gashi, takanan shine za a ba wa ƴan Najeriya to damar da su da kansu su ma in suna buƙatar su siya din za su siya.
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka reshen Arewa maso gabas Sale Bakoro sabon fege da maturu ya ce wannan mataki na sayar da kaddarorin gwamnati ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba.
Gaskiya ba ci gaba bane ga ƴan Najeriya, sakamakon cewa idan kai la'akari da yadda zamanin da yake ma'aikacin gwamnati sai ya gama iya shekarunsa 35 yana aikin gwamnati kuma yana cikin kamar alal misali gidaje na gwamnati ko wani abu, idan ya gama kuma zai tashi, sannan waɗannan kuma wasu ma'aikata su sake komawa ciki su ma zai su gama nasu 35 din, in ta sayar da su kasan har yanzu a shiga cikin halin haula'i, ganin cewa a yanzu haka karamin ma'aikaci kashi 80 a cikin 100 ba su mallaki gidajen kansu ba, ba su da muhalli.
Kwamitin ya ce zai yi tallar ka'idojin da za a bi kafin a kai ga saye ko sayar da kaddarorin a shafukan jaridu idan an kammala kiyasin su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu.
A Burtaniya a yau Alhamis aka fara gwajin gano ko za a iya amfani da alluran rigakafin cutar COVID-19 daban-daban guda biyu a matsayin kashi na farko da na biyu. Masu binciken sun kuduri aniyar yi wa fiye da mutane 800 'yan sakai allurar rigakafin Pfizer da BioNTech a karan farko, sannan bayan makonni 4 ko 12 su musu allurar rigakafi da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka hada ko a yi akasin haka. An kirkiro rigakafin ne da fasaha daban-daban. Jami'an kiwon lafiya sun ce idan za a yi amfani da rigakafin guda biyu da aka kirkira ta hanyar fasaha daban-daban, ta yiwu a samu sauki a shirin yin rigakafin a fadin duniya. A wani lamari da ke da alaka da wannan, jaridar The Guardian ta ce nazari kan gagarumin shirin ba da rigakafin Isra'ila ya gano cewa kashin rigakafin Pfizer BioNTech na farko ya ba da kariya da kashi 90 cikin 100 daga coronavirus a kwanaki 21. Masu bincike a jami'ar East Anglia da ke Burtaniya sun soki binciken farko daga Isra'ila, wanda ya nuna cewa rigakafin kashi na farko ba lalle ya bada cikakkiyar kariya ba. Gwamnatin sojan da ke mulki a Myanmar ta toshewa jami'ar kasar hanyar shiga shafin sada zumuntar Facebook a yau ranar Alhamis, yayin da ake ci gaba da nuna kin aminci da kifar da gwamnatin farar hula ta kasar a wannan makon. Ma'aikatar sadarwa da yada labarai ta kasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa za a toshe shafin babban kamfanin sada zumunta har zuwa ranar Lahadi domin tabbatar da zaman lafiya a kasar. Telenor Myanmar, babban kamfanin sadarwar wayar salula na kasar, ya tabbatar da cewa an umarce shi ya toshe shafin na Facebook. Shafin na Facebook shine wanda farar hula da sojoji shugabanni suka amfani da shi a kasar Myanmar. Wata kotu a kasar Belgium ta samu wani jami'in diplomasiyar Iran da laifin kisa harin bom da aka dakile akan wata kungiyar adawa ta Iran a Faransa a shekarar 2018. Masu shigar da kara na kasar Belgium sun ce asari da ke zama a Vienna da wasu sun shirya tada bom a wurin wani gangami na kungiyar National Council Resistance na Iran da ke Paris. Haka kuma kotun ta yankewa wasu mutane uku hukuncin daurin shekaru 15 zuwa 18 a yau Alhamis.
A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Kwamitin jihar Borno ta kafa don duba batun almajiranci da karatun tsangaya a jihar. Sun karɓi shawarwari kan hanyoyin da za a bi don duba yadda za a magance matsalolin karatun tsangaya a jihar, wanda aka kwashe kwanaki uku ana karɓar shawarwari daga malaman tsangaya da kuma masu ruwa da tsaki. Gwamnan jihar ta Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya ce wannan batu yana da sarƙaƙƙiyar gaske, kuma gaba ɗaya shi a arewa maso gabashin Najeriya su suke da yara da ba sa zuwa makaranta da yawa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa don duba batun tsangaya da karatun almajiranci a jihar sun karbi shawarwari kan hanyoyin da za a bi na magance matsalar almajiranci da karatun tsangaya. An dai kwashe kwanaki uku ana karban irin waɗannan shawarwari daga hannun malaman tsangaya da masu ruwa zaye kan harkokin almajirai da ma malaman jami'a. Gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum, wanda kuma ya kafa wannan kwamiti, ya ce batun almajiranci abu ne mai sarƙaƙƙiyar gaske.
One of the largest out of school children, if not the largest in the entire country.
Yace gaba ɗaya shi arewa maso gabacin Najeriya su suke da yara mafi yawa da ba su zuwa karatun zamani kai koma kasar ma gaba ɗaya, kuma baki ɗaya wannan babban kalubale ne ko mun yarda ko ba mu yarda ba.
It is impossible for any government in Nigeria to enroll this large number of out of school children into the formal educational system. Such funding are not available.
Yace ba mai yawa bace a ce kowace gwamnati a Najeriya za ta sa waɗannan yara dukkaninsu a makarantu, saboda babu wannan kuɗin a gwamnatin tarayya, haka zalika babu a gwamnatin jiha. Mafita a nan kawai shi ne mu tabbatar cewa mun sa yaranmu da ba sa makaranta zuwa makarantu da ba na zamani ba, wanda da bisani za mu iya sa su a makarantun zamani.
Gwamnatin Borno State under the Ministry of Education has started establishing high Islamic the local government of Borno State.
Yace bisa wannan dalilai gwamnatin jihar Borno karkashin ma'aikatan ilimi ta fara kafa makarantar koyon addini na gabar sakandare a kananan hukumomi da ke jihar Borno, kuma an Allah ya yarda za ta kafa cibiyar koyon addini guda kowace karamar hukuma na jihar Borno. Yace nan gaba idan mutum ba zai iya sarrafa kwamfuta ba, ba zai ma iya kiran kuɗi a banki ba, dole mu dukufa wajen ilmantar da ƴaƴanmu. A cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum, Sheikh Khalifa Ali Abdulfatai dai shine shugaban wannan kwamiti na sake duba karatun almaje kuma yadda ake tafiyar da harkokin tsangayan. Ga dai abin da ke cewa
shanan karatun shanan almajiran mazaunan su wajen kwanciyar su abincin su, kuma ga ilimin zamani ya za a tsara tsangaya, kuma ya za a tsara tsangaya a hada ta da ilimin zamani ba tare da an taba darajar tsangayan ba. Yaya zamu yi mu tsayar da wannan bara? Yaya kuma zamu yi tanada almajirai waje su masu su ga kansu kamar ƴan ƙasa ne, suna da incin su ba kamar mutanen da ake kin su ba, zama suna da gurin kwanciya, suna da gurin zama su yi karatu, ba su kwana a titi kuma suna tafiya da yagaggen kaya haka ba.
Ganin cewa akwai wannan batu na yadda wasu jihohi ke kamar kyamatar almajirai da sauransu, kamar za ku taɓa wannan batu a wannan
wulakanta almajirai da koran su daga jiha? Ai ba shi bane dalili. Ka zauna ka duba ka gyara ka sa ka'idodi ka san wannan, amma yadda aka yi musu wulakanci mai neman alkur'ani ka wulakanta shi, kai baka taimaka masa ba. Wayannan ƴaƴa ne suna da inci kamar yadda kowa yake da inci ya je ya zauna a guri yayi karatunsa. Hanyar gyara dai da za a yi.
Wannan taro dai shine irin sa na farko don duba karatun almajire da kuma abin da ya shafi harkokin tsangaya da gudanar a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton, Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya don a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu.
Masallacin Juma'a an kulle da wayauna ni ban taba gani ba. Zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida.
Cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika, yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri bude shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abinda wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka. Amma hakan zai rage tunanin daukar cutar ta hanyar taba kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in mika ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su dauka yayin da aka fito daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka kakabawa jihohi ko kasashe.
Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yanda suka kamata, to ko da yake an ce haka, amma ai wannan kwayar cutar tana tare da mu har yanzu. Saboda ka shawaran da zamu ba mutane shi ne ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su, kamar yanda zamu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira mask, mu tayi amfani da shi. Ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane, irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada ka kusa da mutane. Wannan ba za ka iya kada ka rinka shiga cikin mutane da yawa, ko da za ka shiga ma ka samu abu wanda zai rufe bakinka da hancinka. Domin wannan ciwo da yanda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce wannan ciwo na tare da mu, sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi. Amma in ba mu samu waɗannan ba, dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu, muna sa su waɗannan mask ɗin nan, sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane, kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa. Don haka dai ba da ikon Allah zai iya karewa, amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko maganin da zai warkar da shi ko kuma wani alluran rigakafi.
Kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantina ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa.
To Hajiya, kamar masu kantina, to ya kamata su samu irin maganin wanke hannu na tsafta ko kuma ma su samu sabulu da ruwa. In mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga. In ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane, kada mutane su yi kusa-kusa da yawa, kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga kantin. In dai ko rinka su rinka sa mai kamar mutane biyu, uku ko hudu a lokaci-lokaci suke shiga, ba kowa ya shiga gabaki daya ba. Mutane kamar uku hudu sun shiga, an kare su sun fita sai a sake sa kamar hudu biyar ko shida. Kada dai a sa mutane da muka saba a cunkusa a wuri daya. To haka, to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa. Amma dole dole a samu irin ruwan nan ko sa ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka wanke hannunsu kan shi ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ke amfani to shi wannan shi ba kan taimaka kuma in dai mutane da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su iya sa wannan su ma masu din nan to hajiya
to makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a ba su domin su ma wurare ne na cinkoso
makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko makarantu ko ne yaro in yazo zafi da sai za a dauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su wadannan abubuwan da ake wanke hannu tsaftace hannu sannan a dauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawanci idan za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka daukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan in mutane za su rufe bakinsu da hancinsu to wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a go wanke hannu amma shi ma wurin ibada a rage yawan mutane cunkoso da yawa kamar wurin sallah maybe a raba kamar aiso biyu ko so uku yadda ba za a tara mutane wuri ɗaya da yawa ba taruwa wuri ɗaya da yawa shi ne mafi wahala hajiya.
Okay, tambaya ta farko ya fito ne daga mai nasarawa funtuwa ya ce wai me yasa aka sa wa cutar numfashi ta coronavirus suna wato yana nufi me yasa aka canza daga coronavirus aka sa wa cutar COVID-19
to shi wannan coronavirus na 2019 da aka ce COVID-19 abinda sai aka sa masa suna COVID-19 shine coronavirus infectious disease na 2019 to wannan cutar ta fito ne da shekara na 2019 shi yasa ake cewa COVID-19
to su kuma Baffa Haruna Bajoga da Haladu Musa Bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa
to bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu kwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutar amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba
to sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wani cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus
to akwai cutar da ta fito a 1918 wanda ake kira Spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkatai saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan
tambayar su ta uku ita ce wai ko akwai nau'ukan mutane da jikinsu baya harbuwa da cutar ta coronavirus
to wannan ba mu tabbatar ba hajiya amma 80% da mutanen da suka kamu da wannan ciwon bai tsanani sosai so waɗannan suna iya warkewa kuma ba su da alaka wani ciwon sosai kuma a cikin waɗannan waɗanda 20% waɗanda yake tsanani to kuma ya fi kuma tsanani sosai akan mutanen da suke da ciwon zuciya suna da su gamayyanta waɗanda kansu ba su da ƙarfi wanda su kuma irin masu ciwon asma ko masu irin ciwukan waɗanda ba su numfashi sosai ko kuma a irin waɗanda aka canza musu kamar irin su koda ko su hanta to duk waɗanda dai garkuwar jikinsu ba su da ƙarfi to wannan ciwo na tsanani kwarai da gaske amma akwai wasu waɗanda abin bai tsanani gare su sosai hajiya.
Shi ko Dahir Manjos Gobir Sama Rosaria yana tambaya wai idan Allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa koda kuwa ana sanyi ne.
To mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba dan dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana barci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba akwai wasu a yi halitta da jikin na adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi.
To likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta COVID-19
Ana samun sauki kuwa?
Eh, ana samun sauki Hajiya. Akwai wadansu wurare kamar irin su New York, a tsananin ciwon ya rubu kware da gaske. Akwai kuma wadansu wurare kamar irin anan kasan kararin su Dakota da sauransu, abin karuwa yake. So abin yana daga kowane barayin kasar yana bambanta, amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan.
To da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana, a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ka gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Wannan na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya. Yace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ina taya sabon shugaban hukumar hana sha da fataucin kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA Janar Buba Marwa murnar zama shugaban wannan hukuma. Da ƙarshe ina bashi shawara yayin tankade da rairaya a hukumar da kuma ƙara daukan ma'aikata. Muddin dai yana son hakarsa ta kai ga cimma ruwa. Isa ko daga kawo mai ruwa Bajoga yace salam biyoyi Hausa. Na shigo wannan tasha mai albarka domin ne kira ga al'umman Najeriya, mazanmu da matan yara da kanana, mai kuɗi ko talaka, fasarake ko shugaba, dan Allah mu yi hakuri mu gudu kada shugaba Buhari ya kafa ta corona, domin wallahi ba wai baya san mu bane yace duk wanda ya karya dokar corona zai je gidan yari na tsawon wata 6. Tsantsar so ne ya kawo haka. Muna fatan al'umma za mu kiyaye, Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen corona. Sai sako daga Ahmadu Abacha Macina da kawo mai goro kumsa, suka ce muna yi wa dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka fatan alheri. Matakin da mahukuntan kasar Saudiya suka dauka na rufe wuraren kallo da sayar da abinci bisa fargabar tsanantar yaduwar annobar cutar coronavirus a kasar ya yi daidai, kuma ya dace kwarai da rigakafi ya fi magani. Da ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen cutar corona a faɗin duniya baki ɗaya, amin. Sai kuma sako daga Habibu Abubakar birnin Bayero da Abubakar Salisu Arikima Fataskum na Garba na hali Kamba, suka ce salam biyoyi Hausa. Hakika samun goyon baya da jam'iyyar PNDC tarayya mai mulki ke yi daga sauran jam'iyyu kamar su ANDP Zaman Lafiya da MNSD Nasara da kuma NPR Jamhuriya ya ƙara tabbatar mata da samun ci gaba. Don haka muna kira ga duk wanda Allah ya ba wa nasarar lashe wannan zaɓe, ya yi wa Allah ya yi ƙoƙarin kwatanta gaskiya da adalci ba tare da nuna ɓangaranci ko ƙabilanci ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau da ce takaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Kano da malamin nan mai suna Abdul Jabbar Nasir Kabara abu ne da ya kamata a hauke burin sulhu domin sasantawa, domin dai da ruwa ake kashe wuta ba da wuta ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu ana jin tasirin tsohon shugaban na Amurka a majalisar dokokin kasar. Yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican sun gana a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar mambobin jam'iyyar biyu game da muhawara akan Trump. Wato Liz Cheney daga Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican a mataki na uku a majalisar wakilai, da kuma yan majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene daga jihar Georgia, wadda ta nuna goyon bayanta ga ra'ayoyin kungiyoyin da take kitsa makirci, ciki har da na kungiyar Qawanin. Waɗannan shawarorin za su tilasta yanke hukunci kan ko har yanzu Republican na goyon bayan Trump da magoya bayansa, ko kuma sun nisanta kansu daga shi. Dokokin da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a wannan makon da suka sauya manufofin gwamnatin Trump na baki masu shigowa Amurka ba su canza wani abu sosai ba a yanzu, amma sun share fage matakan da za a ɗauka nan gaba, abinda masana suka faɗa murya Amurka kenan.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hajiza Kyaruwa da take na gabatarwa, sai kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana sauti, amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.